الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
safiyar ranar alhamis ke da ke dubu da bakwai da watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1432 dubu da 3 da watan nuwamba shekara ta 2011 wannan ne shi ne tafsir na 8 daga cikin jerin jiya karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah wallafar babban malami al-allama al-muhaddis abu abdurrahman محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. جاءنا سأشري أفسري نأكو عندما ليس ثالثا نأكو ما على الحاضرين بعد موته، ما على الحاضرين بعد موته. أفسري نبي ما لن يكرن تدم تلقين المحتضر mutumin da yake kwance ba shi da lafiya, idan aka ga cewa zai cika sai a umarce shi da faɗin la ilaha illallah. To idan ya cika ba, idan ba kuma manta ba, dama malam yana alƙawarin cewa zai tsara mana littafin ne daidai da gwargwadon yadda abubuwa ke faruwa. Don haka ya kawo ladabban da ake neman ka samu kanka a ciki idan ba ka da lafiya. A lokacin da ya zama wasu na kewaye da shi, imma masu ziyara ne, imma mijiya ce, namiji ne ko mace, matar shi ce ko mahaifiyar shi, ɗan uwan shi ne ko kwabe, wani ne da wata munasaba ta sa zai jiye shi. Idan Allah maɗaukakin sarki ya sa rai ya fita, to menene ya waje daga wannan da ke tattare da wannan wuri, ko kuma waɗannan da ke tare da wannan wuri? Shi ne malamin yake ma ala alhadirina ba'da mautihi, abubuwan da suka wajaba akan waɗanda ke halarci bayan rasuwar shi. Haka ya kamata ainihin wato ku fahimci wannan wurin, domin ala ta zo ne a wannan wurin don ta hukunta wajabci. Sai da haka duk wanda ke zaune a wurin da yana ya rasu, to ga abubuwan da suka wajaba a kan shi. Al-mas'alatu as-sabi'a ashara, fa idza qada wa aslama ar-ruha fa alayhim iddatu ashya. Mas'ala ta 17, malam yace idan ya cika rai ya fita ko kuma ya sallama ran, to wajibi ne su da ke tare da shi a lokacin su yi wasu abubuwa kamar haka: alif da ba, wato abu na farko da abu na biyu da ya wajaba su yi. An yi gume biya ainihi, su rinƙe mishi idanuwa, wanda da ainihi aidan har yau kuma su yi mishi addu'a. Allahu akbar. Abu na farko su rinƙe mishi idanuwa, saboda da zarar ya rasu abin da ke faruwa sai idanuwan sai su kakkafe suna masu kallon sama. Za mu ji babu wani medical doctor, babu wani biologist, babu wani human menene da zai iya yin bayani wani sirri ne ya sa in manaci ya rasu sai idanuwan su kakkafe sama. Domin a daidai wannan lokacin haka na faruwa, dokta ma shi kenan sai girgiza kai sai ya gaba, shi kenan karatun shi ya ƙare. Ko kun fahimta jama'a? Idan ka karanta muqaddimar littafin At-Tibb An-Nabawi wallafar babban malami Ibn Qayyim, sai ya kasance cututtukan da ke damun ɗan adam guda biyu. Yace cutar farko ita ce cututtukan jiki, cuta ta biyu ita ce cutar da ke zuci. Yake to cutar jiki shirya mafi dacewa wajen yi mata magani ita ce abin da annabawa suka zo da shi. Saboda haka duk waɗannan cututtuka da ake kiransu chronic sun dagara sun fatkara ba sa jin magani ƙarya ne ba a bincike su gane a hasken sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta a cewa ne yana da ulcer nan an yi taki warkewa ba ƙarya ne a cewa ne is asthmatic yana da asthma taki warkewa ƙarya ne likitocin ne karatun su ya ƙare sun yarda cewa karatun su ya ƙare akan matsala sai kawai dan yaro da an ce he is a specialist he is a professional he is a consultant wai yana ganin cewa gafawa ce yadda cewa karatun shi ya ƙare kuma daidai ne yadda cewa karatun shi ya ƙare mafi yawancin mutanen da ke fama da matsaloli irin wannan cututtukan aljanu ne amma sai bayyana a matsayin asma sai bayyana a matsayin kuturta har kuturta sai bayyana a matsayin kaza sai bayyana a matsayin kaza sai kuma wannan nan da ba shi magani ba dan da ma ba cututtuka ne na tabi'a ba shi kuma likita yana maganin cututtuka ne na tabi'a wato abin da ya zama kai tsari sama kawai amma abin da ya zama chronic irin wannan wannan annaba da manzanni ne suke da magani shi abin farko ke ne ibn al-qayyim yake cuta ta biyu ita ce cutar rai cututtukan da ke damun rai kuwa shubuhoji shakka munafinci fasikanci kafirci waɗannan cututtukan sai ce babu wanda yake da maganinsu waɗannan sai annabawa anan ne sai tsalle da bayanan da yana da wahala ka samu wani littafi ko na malamin shi Ibn Taymiyya wanda ya warware wannan matsala a farko-farkon tibbin nabawi to ire-iren waɗannan abubuwan jama'a in ka ji shari'a ta ce ayi kawai amma da yake mu ahlus sunna ba ma ainihin kwai sai da zakara ma'ana mu ba kajin ajirba ne kaji ne na asali bai gama waɗannan maganganu guda biyu ya ce idan wani ya rasu nan ya fita to wajibi ne jama'a su aikata abubuwa guda biyu abu na farko su rinƙe mishi idanuwa abu na biyu su mishi addu'a li hadisi ummi salama yace saboda hadisin ummi salama الله أكبر قالت تتي دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة ورفع درجته في المهديين واخلف في عقده في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافرح له في قبره ونور له فيه ام سلمة الله تعالى متى يرضى قالت بشيء مجنتني يا رسول شكما انا تيمش ابو سلمة فكي دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وذا الله يشغير أبي سلمة واتي مجن تعليك تنب مجن يا رسول وقد شق بصره عليك تنب إذا نعم شتن ككفي شنو معنى شق بصره إذا نعم سنكفي حكا تجن تجن سنطيع تك فأغمده سنو ذا الله أنا شغال سيرير إذا نعم الله أكبر الله أكبر كن قلت saboda manzon Allah authority ne daga Allah hukuma ce daga wurin Allah saboda haka ba cewa zai teko irin tsewa mamacin ido a'a kawai kaulan wahidan haka ake son duk malamin sunna ya kware da ilimi in ka shiga cikin jahilai da yan bid'a kai za ka yi ne amma sai a je wurin jama'a da sai ga malaman ahlus sunna sun koma gefe guda yayi takuni don me duk abin da yake ganin zai ce musu ba shi da confidence ba shi da tabbas ba shi da yaƙini to ba dole ne al'umma su lalace ba ku je ku karanta wasu littattafai na hayaniya kawai su ruɗa ku ya zama ba ka da yaƙinin abin da za ka ce jama'a su yi ko kuma kana tsoron ka ce a yi saboda ka ga gawa ni a wurin malaman ahlus sunna a ba malaman ahlus sunna ba ne malaman al'ada ne amma kun ji yadda malaman ahlus sunna suke aiki suna aiki ne suna tarbiyya a cikin aikin nasu don haka dole ne malaman ahlus sunna su zama مسلحين بسلاح القلب samu ilimi ya musu shine makamin kare bid'a da shirka da jahilci da al'ada idan malamin ahlus sunna ya iso sai ce ku yi kaza sai ce ku yi kaza kai wani e tashi kaza wani e barka kaza wani e kuma can wurin wani e rike kaza kai umarni zai ba su wannan umarnin kuma ba yana ba su gami wai da hukumar kansu a'a abubuwa ne wanda ya tabbata haka suke a shari'a sai da yana ba su umarni ne kuma yana ainihin koyar da su haka yar annabi sallallahu alaihi wasallam da kare su zamu zo miki yace kar ku yi kaza kar ku yi kaza kaza za ku yi kaza za ku ina wanda yi kaza ina wanda kaza da ki kai shi kenan haka ake yi amma idan kuna malaman ahlus sunna sai ai mutuwa wai kuma yace a koma wurin ɗan al'ada da ɗan bid'a yace wai wani yace a kira wani shi kaza hakan kadari da ku yi hakan kadari da ba ku yi dinka mutafani ba ta ce wani tsoho su kare su kalmani yana sai da likafa ne a yana yi koya a shi na tashi ne kan gidansu ne kan gidansu a ina yi sinadi a yana haka mata mutane su shiga cikin taikayin su jama'a hafin ibrahim cewa yake ramuni bi hukmin fi shababi wa laitani aqamt falam ajza li idda yayin hakoki yana cewa ayahdirni qaumi afa Allahu anhum ila lughatin lam tattasil bi riwati malamin na larabci a kasar Masar turan faransa suka je suka mamaye kasa aka ce daga duk wanda yake so ya karantar da harshen larabci to zai koyi faransanci wato ya koyi turanci idan kai ba dan boko bane to ko ka iya larabci suka ce ba za ka karantar ba sai ce madalla yake muna da isnadin lugar arabiya isnadi lugar arabiya tana da isnadi yace aka mana isnadin turanci man amman man alladhi haddatha bihi wa man alladhi akhbara haka ce babu sai ce subhanallah yace babu wani yake ce to ka tafi ka ba mu yi mu ma babu baka sai ce ayan hajiru ni qaumi yake dangi na larabawa tsoro ce ni hajiru ila lughatin man tattasil bi riwati saboda mun mutu wani yare wanda ba shi da isnadi sai ce to ila ma'ashar al-kuttab wal jam'i hasil yake duk marubutan duniya duk ɗan jaridu su taru ina da magana ni bugu da su wannan lughal arabiya kenan yana neman isnadi yana neman chain of narration dawa 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 yace ba zai bar lughal arabiya ba sai an kawo mishi isnadin turanci in ka addini da mu yi shi babu isnadi in ka addini da mu nemi ne dalili ba ina asalin kaza yaya kaza to kuma me yasa kana da isnadi kana da abin nagarta jama'a za a je wurin jana'iza yau sai ka da kunan kun biyo malamin ku na ahlus sunna shi kuma ya ga wani tabbacin dan bid'a saboda ya tsiri dan bid'a ku ya dora aka sai kuma da ya lalace a gaban shi shikenan ya zubda ku kenan to ku na kuka tafi ko kun biyo shi shi kuma ya zube gaban wani jama'a canji da ake cewa fa dole ne sai an yi canji ba wai TTC da canji canji dole sai an yi canji game da siyasa game da addini game da tattali game da rayuwa game da komai wallahi kuma wannan canjin zai faru ko ka so ko kar ka so don haka kai kokari ka zama daga cikin driving engines ka zama daga cikin injinan da za a yi canji amma ma kana Allah liyazhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yumayyiz alkhabitha min at-tayyib bazai a zauna haka ba jama'a dole ne lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyin da yake sai yace wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din ala lillahi ad-din al-khalis ta tattan addini tsantsa Allah ake wa wallahi ku je ku koyi yadda ake harkokin jana'iza kuma ku kware akai ina ga da yake ka je wurin jana'iza kai duk wani fukafukai ka rabu da su kawai duk ka gina bata shiga bane papa lolo ne it's a waste of time and resources
kawai ka ce ku yi kaza ku yi kaza, wani ya ce muna wurin a ce koma gefe guda kai ma yi kaza, kawai shi ke nan. Ina gaya muku ne gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa kai dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala abi salama wa qad shaqqa basaruhu. Annabi ya shiga wurin abu salama idanuwan shi na kakkafe, fa aghmadahu sai ya rufe mishi idanuwa. Thumma qala, sa'annan sai Annabi ya comment, the professional teacher, the teacher with the spiritual support, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce ni, thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basr, idan rai aka dauke shi sai idanuwa su bi shi. Kun ji sirrin wannan karatun sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kun ji idan rai ya fita sai idanuwa sai su bi, ina za a tafi da ran, ina za a tafi da ran, da haka har shi kenan, tunda babu rai da babu motsi a jikin sai idanuwa sai su kakkafe sai su kandare a haka, shikenan kun ji sirrin. To me ya fita sai a je sai a rufe idan, ba wai a sa wani tsumma ko wani mayami ba, a'a idan za a dawo a rage shi haka, idan ya riga ya bushe ya kandare sai ka dangwalo ruwa sai ka ainihin sa sai a gaisa a dawo da idan don ya laushi wurin a rufe idanuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa bajjala kullu min ahlihi, sai wasu mutane cikin iyalan shi sai suka sa ihu da suka ji haka, ka sa ihu. Qala sunan za Allah yake la tad'u ala anfusikum, karku wa kanku muguwa addu'a illa bi khairin, karku wa kanku wata addu'a sai ta alheri, duk abin da za ku faɗa ku faɗa alheri, dan a lokacin kukan mutuwa sai kaga an sa hannu aka an shiga uku an lalace, shiga uku din nan jama'a ita ce wailin, ita ce za ka ji suna cewa wailin, ko kun fahimta jama'a, ko tabbab yana cewa ya shiga uku ya kaɗi ya, to duk wannan abin da kake addu'a ce, to da zara an yi mutuwan nan kar ka faɗi komai sai alkhairi, fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun, saboda mala'iku cewa suke amin da duk abin da kuke faɗi. Thumma qala, sa'annan sai manzon Allah yake Allahumma ghfir li abi salama, Allah ka ji dan abu salama, Allah ka gafarta wa abu salama, warfa darajatahu fil mahdiyyin, Allah ka ɗaukaki darajar shi a cikin shiryayyu, wa khalifu fi aqdihi fil ghabirin, ya Allah a cikin bayan shi da zai bari Allah ka kawo wanda zai tsayu a bayan, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ya Allah ka gafarta mana, ya Allah shi ma ka gafarta mishi, wasah lahu fi qabrihi, Allah ka buɗe mishi cikin kabarin shi ya zama kabarin shi ya yalwata, wa nawwir lahu fihi, Allah ka haskaka mishi cikin kabarin shi. Allahu akbar, wannan karatun duk duniyan ba manzon Allah ba, duk wanda ya shi ƙarya ne ya faɗi, amma manzon Allah na shi gaskiya ne, saboda waɗannan abubuwan da ke cikin addu'o'in nan jama'a abubuwa ne waɗanda kawai annabawa ne suke iya sani. Abu na farko da ya ce ido na bin rai, waye zai iya sanin haka sai ta hanyar wahayi, ina fata an gane. Abu na biyu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake, in za ku yi addu'a ku faɗa alheri, saboda mala'iku na cewa amin da abin da kuke faɗi, duk abin da kuke faɗi in an yi mutuwa ɗin nan mala'iku na ansawa, in ku sun ansa Allah zai amsa. To addu'a da yake kuma yace Allah ka gafarta wa Abu Salama, Allah ka ɗaukaki darajar shi a cikin shiryayyu, ishara ce akan wannan bawa yana daga cikin shiryayyu, to a cikin shiryayyun Allah ka ɗaga darajar shi kuma, sannan bayan shi da zai bari, ƴaƴan shi da matan shi da zai bari, ya Allah ka kawo wani wanda zai tsayi a madadin shi, sannan mu kuma Allah ka gafarta mana, ya Allah shi ma ka gafarta mishi, ya Allah ka buɗa mishi kabarin shi. Na'am, saboda hadisai sun tabbata cikin Bukhari da Muslim da Sunan Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i, waɗanda suke bayyana yadda kabari yake da kunciya jama'a, dan da kuncin da kuke gani da kuke haƙa shi sirri, kabari yana matsewa har manzon Allah yake cewa launa ja ahadun min ba'd qatl qabr
لنجاها سعد بن أبي معاذ da wani ya kubuta daga jararin kabari rikicin kabari aka tambaye shi me rikicin kabari yace Allah yana sa kasa ne sai ta matse mutum har sai tsafisuwan kirjin dama sai sun shiga cikin na hagu sun rufe juna haka saboda matsewa shi ne ga Allah yake da akwai wanda zai kubuta a duniyan nan da Sa'ad ibn Mu'ad wani babban sahabi ne da ya kubuta Allahu akbar amma har shi bai kubuta ba sai waye shi shine mutumin da ya mutu sai da al'arshin Allah ta mota manzo Allah yake ihtazza arshur rahman bi mauti sa'd da sa'd ya mutu sai da al'arshi ta motsi amma ka ji duk da wannan matsayin fa sai da Allah ya sa kasa ta matse shi al-imam az-zahabi da yake malamin aqida ne da yake cikin littafin furu ala min bala tarihin wannan malami malamin cikin sahabbai sai yace ya kai bayan Allah ka roki Allah ya zaunar da kai lafiya ka kuma roki Allah ya kiyaye wannan yana nuna kowa ya shafa wa kan shi ruwa ina fassara maganganun Imam Az-Zahabi yace kowa ya shafa wa kan shi ruwa in ya zama irin waɗannan bayin Allah da har al'arshi ke motsi saboda ainihin rasuwarsu amma ba su kubuta daga fitinar kadari ba yace to sarrabbaka al'afiya wa an yahshurana fi zumrati sa'ad yace ka roki ubangijinka ya kiyaye ka yace kuma Allah ya tashe mu cikin tawagar da sa'ad zai tashi jama'a kun ji wannan yanzu nan an sa karatun alqur'ani wata aya mai tsarki Allah yake cewa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi shay'a ولا مولود هو جاز عن والده شيئا الله اكبر فكما يقول ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم الغرور والله wannan ayar jama'a gaba daya kamata da ake ko da san qur'ani da laran shi kai muke jin gaba daya da aka buga ta a wurin nan kowa ya rikice domin sako ne da strongest message da sassafen nan a sai ka ji wannan sakon yau da za ka yi kamar kwaya fashe maka a ciki ya ku mutane ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye wata rana wadda ba ba zai tsinana wa uba komai ba uba ba zai tsinana wa ɗanshi komai ba sai kuma Allah ya ce kuma wallahi alƙawarin Allah ba wasa ba ne ba ƙarya ba ne sai ya cika ka ji ba da ya faɗi maganar sai ya zo ɗaure ta da cewa kuma alƙawari ne kuma wallahi sai ya cika yace dan haka wallahi kada duniya ta rude ku kuma wallahi kada shaytan ya rude ku wallahi wannan ayar da jama'a da kawai zai rufe ni jama'a tsaya ai tafsirin ta yanzu wannan sako ne mai tsarki jama'a da fassafan nan kana jin Allah yana ce maka wallahi ka kiyaye ni kuma akwai ranar haduwa wallahi danka ba zai tsinana maka ba ubanka ba zai tsinana maka ba kuma alƙawari ne wallahi ba zan saba ba kada duniya ta rude ka kada shaytan ya rude ka wannan aya strong one mai karfi ce ka san wasu ayoyin za su zo da sassauci ka ji sun kara maka zarkazar to wannan duka ce in bacci kake ji ya kamata ka tashi ka zauna shi sa rashin sanin larabci ba karamin musiba ba ce rashin sanin qur'ani kuma ya fi wannan musibar wadda ta fi kowace kuma ita ce ke zan baka san duka ba ba larabci ba qur'ani Allah ya kiyaye wannan hadisin jama'a yana nuna mana a cikin kabari yana da kunci gaskiya ne ka dubi irin waɗannan nasoshi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ka ji fa ka daina tunanin kai ne wani ka ji wasu manyan bayin Allah da ba a hada ka da su ko kadan amma ka ji an ce kabari ya matse su kamar ya matse su amma fa ka ji darajar su kana jin wannan yanzu inda zaka kafa dariƙa ko kungiya da sunan shi da zaka ci abinci ba ka ce kai shehin ka saboda darajar shi ran da ya mutu sai da al'arshi ta motsa ka fara kawo sauran karamomin kuma amma ka ji duk da darajar shi kuma waye faɗi wannan magana annabi ba wani ne ya fada a wurin wa'azi ba ko kuma wani ne ya mafarki, wannan annabi ne ya fadi, yace ihtajja arshur rahman limauti sa'ad, kuma da yace law naja ahad min daghatil qabr la najaha sa'ad ibn abi mu'az, sai da wani ya kubuta da sa'ad ya kubuta, amma tunda sa'ad bai kubuta ba wallahi kowa sai Allah. To sannan ka tuna wannan aya, inna wa'ada Allahu haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, karka sace duniya ta jaka, karka sace shedan ya jaka, ki rikita maka al'amari sai ranar da zaka zo ka hadu da Allah baka da ta cewa na lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah. Sannan annabi ya karke da cewa Allah ka haskaka mai kabarin shi, wannan ya nuna kabari yana da duhu, kabari yana da duhu gaskiya ne, kuma tunda annabi ya faɗi Allah ka haskaka to ya nuna kabari na da duhu, sai wanda Allah ya haskakawa. Ya Allah dan girman alqur'ani ka haskaka mana kabarin mukan, kuma waje a nan kasar Hausa duk da malami ne ya daji sabon binni ne, yace yace shi ba kukan uwa yayi wa Allah ba, ba kukan uba yayi wa Allah ba, yace kwancin kabari shi shine kaban tsoro, kana kwance cikin duhu baka motsawa, in kayi gaba gabas bango shi tarbe ka, in kayi gaba gusu bango shi tarbe ka, yace kuma kana so ka gana ka ba baka iko ba, kaji matsala malami ne mai daji sabon binni ala ramma ne mahaddacin alqur'ani ya jiye kuma ya zama mawaki, saboda haka nan karatun ne ya bayyana, kana so ka gana ka ba a baka iko ba, hadisi ne za mu zo mu ji shi, sai an gama maka hisabi kaf a kadari, sai ka ce bari ka je ka faɗa a gida, sai a ce a kwanta ya zalima. Allahu akbar. Wannan hadisi akhrajahu Muslim wa Ahmad, al-Imam Ahmad Muslim da Ahmad sai suka fitar da wannan hadisi, ya gabatar da al-Imam Muslim ne anan, saboda hadisin Muslim ko littafin Muslim shine yake da inganci akan na Imam Ahmad, inda haka ba a tsarin malamai galibi in sun zo suna gabatar da Imam Ahmad a sama da Imam Muslim ko Imam al-Bukhari, ba don inganci ba sai don shi malamin su ne gaba daya. Ina fata an gane. Wa Ahmad, Ahmad ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 6 shafi na 297, wal Baihaqi, Baihaqi a mujalladi na 3 shafi na 334, wa ghayruhum da waɗansu malaman. Jama'a kun ji abu na farko da abu na biyu da ake neman ka kai idan kana wurin da wani ya rasu, ka rufe mai ido sannan ayi addu'a ta alkhairi. Jimin abu na uku, haka ake lissafi a cikin ainihin harshen Larabci jama'a, kamar yadda dan boko in yace number 1, in ya yi branches ko sub branches sai ce A, sai ce B, sai ce C, ko ba Larabci kuma hikimar Larabawa su ba alifin ba'un din suke bi ba, za a bi alif ba da farko, amma na uku sai a ce jimun, na hudu sai a ce dalil, haka za a ci gaba. Ina fata an gane. Jimun yake an yi rattauhu bi saudin yasiru jami'a badinihi, sannan sai kuma su lulluɓe shi da wani tufa wanda zai rufe dukkanin jikin shi, sai a samu wani yadi jama'a, wani babban yadi haka, sai a ja sai a lulluɓe jikin shi, zani ne a tamfashe, wani yadi ne, wani bargo ne, sai a samu sai a lulluɓe jikin shi gaba daya, kar a bar fuska, kar a bar kafa. Na daga cikin dalilin da yasa malam ya faɗa haka, saboda a saba wa al'adu na kafirai, kafirai su sai su lulluɓe jikin amma sai a bar fuska, a'a musulmi annabi ya bada doka sai a lulluɓe gaba daya. Me yasa sai yace li hadisi Aisha radiyallahu anha, saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, as-sayyida Aisha tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina tufiya, yayin da manzon Allah ya rasu, sujiya bi burdi hibara, an lulluɓe shi da wani bargo na saki, bargo burdi hibara na saki, sakakke, ina fatan an fahimci sakakke, irin sakakke wanda ake sakawa, to da annabi ya rasu irin shi ne aka dauko sallallahu alaihi wa sallama sai aka rufe shi. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم استفتد أن حديثي في صحيح الإمام أتكل تفنس بدابي عند الكتو والبخاري دا بخاري والبيهقي دا بيهقي أمجلدين أكو شاسي بأدري أكو دا تمانين دا بيار وغيرهم حتى من دا ودن سمالما جماعة كنج أبن أكو دا أكي نيمانسي شنو للي إمامك dalil abu na hudu wa hada fi ghairi man mata muhrima, amma fa wannan banda wanda ya mutu a halin ainihin wato ihrami, wanda ya mutu a halin ihrami sai malam yake cewa fa ammal muhrim, amma wanda ya mutu a cikin halin ihrami fa innahu la yughatta ra'suhu, shi wannan ba a lulluɓe kanshi, wa wajhuhu kuma ba a lulluɓe fuskar shi. Da hadisi ibn Abbas qala, saboda hadisin Abdullah dan Abbas yake, بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسبر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبين ولا تخنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر الله أكبر. كما كنت جدا معلما أهل السنة تنتم شفا سوى قادرة إن دعك سويدا وسسن فتنة أهل السنة كالياني قاتلا ما قاتلا انبداء نيسي بدا هذا انبداء أهل السنة كرف حجاني بسو شيدا يبدا تكيتناني كوكتي كما الشرع يبدا بهوشي كيتشيوا na fata an gane. Malai ce wa hada fi ghairi man mata muhriman, amma fa wannan banda wanda ya rasu a halin ihrami. An gane wannan da kyau ko? Wanda ya mutu a halin ihrami
ana nufin wanda ya rasu ba mu da ihrami a wurin nan ko da ma?
Eh? Ai ko kai? Na fata an gane. Abinda ake nufi da halin ihrami anan
ya sha bamban daga hali na aikin hajji jama'a, ku duba. Wato galibi mutane suna daukan mutum ya tafi aikin hajji duka hukuncen su haukan shi, a'a, hukuncen ba za su haukan shi ba sai in yana cikin ihrami. To ihrami din shine wannan ainihin niyya, wannan kuma libasul ihram, wannan tufafi jama'a zaka cire duk sitirar da ke jikinka ne kaf, sai ka zo sai ka daura wannan, an gani rara zaka yi tik, wannan namiji ba ake magana zaka yi rara ne tik, sai ka zo sai ka daura shi haka, a lokacin da ka daura wannan haka wannan na kwankwaso kenan, an gani, sai kuma na sama haka shi kuma haka, ba bani yadda mutane haka su dan sai ga mutum ya sa sai haka, a'a, sai ka je zaka yi tsawaki ne tsawafin kudu da ka gama ba sauran buɗe kafa a shi kenan, ko yaushe a haka zaka zama, an fahimta, kanka ba hula ba rawani ba komai haka zaka kasance, takalmi kuma ba zaka sa takalmin duk da zai rike maka idan kafa ba, an fahimta, dan haka zaka iya sa slipper, zaka iya sa sandal, zaka iya sa cover shoes, takalmi kafa ciki domin baya rike idan kafa, an fahimta ko? To a lokacin da Allah ya ciki ikon shi ya sa ka shiga wannan tufafin, ku kiyaye, idan baka dauki harama ba, in baka dauki harama ba, in ka mutu daidai kake da kowa, ma'anar wannan yanzu idan zaka tafi hajji tun daga gidanka a nan a Zaria ya halatta shi ne ma sunna, ka yi wanka ka gyara jikinka tas, sai ka sa waɗannan tufafi, haka za ka cire komai sai ka sa, to da a ce Allah ya kyauta daga Zaria zuwa Kaduna sai kai hadari sai ka rasu, yanzu aka dawo da kai gida daidai kake da kowanne musulmi kafin ya shiga wannan ihrami, za a yi maka duk abin da ake yi, a yi maka wanka, a sanya maka da kafani, a lulluɓe jikinka, a yi komai, in an zo aje ka a rufe ka a sa ma turare, komai za a yi baka da bambanci, kenan ashe in kun fahimta ba wannan tufafin ne asali harama ba, wannan libasul ihram ake kira tufafin harama, to a lokacin da ka ɗauki harama a miƙati ake magana, misali ka ɗauki harama a miƙati an isa Madina ka je ka ce labbaika umratan ko ka duka dai abubuwan da ake na harama, a lokacin daga Madina kafin a isa Makka sai mota ta hadari, ko kuma daga Jidda kafin a isa Makka sai mota ta hadari sai ka rasu anan, to yanzu kana cikin ihrami kenan. To a shar'ance in aka ji aka aje ka a gida ne ko asibiti, to za a dauko wannan bargo za a rufe maka jiki, amma ba za a rufe fuskarka ba, ba za a rufe kanka ba. Haka abin yake in aka zo za a sanya ka a kabari, a haka za a sa ka, ba za a ja wannan abin, a'a za mu zo mu ji wannan karatu in Allah so, in mun zo za mu ƙara bayani a lokacin. Mutumin da ya rasu a cikin ihrami yanzu kun bambance ke, bayan ya riga ya kulla niyya, kaga kamar a ce mutum ne yayi alwala kafin ya shigo masallaci, kaga nan ba masallaci bane. To amma yanzu in ya riga ya kabara harama ya kulla niyya, kaga yanzu masallaci ne. Saboda haka a lokacin da ya shiga tufafin ihrami ke, sai Allah ya dauki ranshi. To in aka zo yadda ita haka din nan, haka a haka ake sashi a kabari, ba komai a jikin shi sai wannan na kwankwaso, sai wannan turare da ake sawa mamaci, shi ba za a samu shi ba, ba za a rufe fuskar shi ba, ba za a rufe komai ba, haka za a aje shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayani cewa saboda ranar alkiyama zai tashi ne yana labbaik Allahumma labbaik Allahumma alhaji lahira ke Allahu akbar Allahu akbar. Wani karatu sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan haka jama'a kun ji malam yace wa hadha fi ghairi man mata mahruma, amma fa wannan hukuncin ga wanda ya mutu ne ba a halin ihrami ba. Fa amma al-muhrim, amma wanda ya mutu a halin ihrami, fa innahu la yughatti ra'suhu, shi wannan ba za a ainihin wato la yughatta ra'suhu, la yughatta ra'suhu, ba a rufe kanshi, wa wajhuhu, ba a rufe fuskar shi. Da hadisi ibn Abbas qala, saboda hadisin ibn Abbas yace bainama rajulun waqifun bi Arafa, wani mutum na tsaye a ainihin Arafa. An fahimta jama'a? Idhu waqa'a ar-rahilatihi, sai ya fado daga kan abin hawan shi. Fa waqafathu, sai kuma abin hawan ya taka shi. Yakan faru irin haka musamman alhazai yanzu, waɗanda ranar Arafa in ka je ko talbijin ka bude, za ga ainihin ana nuna wasu alhazai saman mota suke hawa irin safa din nan sama, to wasu sukan fado, wani kuma ya fado kuma motar ta taka shi, shi ma kamar irin yadda ya faru ga wannan, yakan faru musamman ranar Arafa. Za ka ga ganganci iri-iri da alhazai suke yi, wannan haramin fa wani zai rike yana saman mota, sai je ko maka kai kuma sai ka rike sai ka hau. Don ka suke tofa haka iri-iri, za ga alhazai ganganci iri-iri. Shi ne sai yake cewa idhu waqa'a ar-ra'ilati, sai ya fado daga kan abar hawan shi. Fa waqasathu, sai ta take shi. Aw qala fa aqasathu, sai ta taka shi, duk ma'ana ɗaya ne. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake igsiluhu bi ma'in wa sidrin, ku wanke shi da ruwa da bagariya, ruwa da ainihin sidir magariya, ruwa da magariya. An fahimta me matsayin magariya a nan? Za mu ji karatun a baya, amma matsayinta shi ne sabulu, matsayin sabulu. Idan muka je wannan dama ce yadda zan tsaya in yi mana kyakkyawan darussa a kan magariya da sauran wasu amfanoninta. Amma ita magariya ana amfani da ita a wancan lokacin har zuwa yanzu a matsayinta na sabulu, ko a yanzu ka ɗibo ganyen magariya ɗanyu, ko kuma ‘ya’yanta ɗanyu, ka kirɓa su a cikin turmi, za ka ga suna yauƙi. Don haka ɗauka ana shafawa a jikin mutum, tana wanke jiki tas. To amma yaya ake haɗa ganyen magariya da ainihin wato ruwa? In mun je za mu bayani, don galibin wasu ba su fahimtar menene ma'anar wannan hadisin, sai su ainihin ɗauka cewa wannan dalili ne akan cewa wankan gawa da sabulu ake, a'a, wankan gawa ane ne da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, sai an gama ne sai a kawo ita magariyar sai a wanke shi da ita, madadin kenan sabulu. Na fata an gane. To in mun je din za mu bayani akan haka insha Allah. Insuluhu bi ma'in wa sidrin, ku wanke shi da ruwa da ainihin magariya. Wa kasuluhu fi saubain,
manzon Allah yace ku simishi likafani da tufafi biyu wa fi riwayatin akin wata riwaya fi saubaihi a cikin tufafin nan nashi guda biyu da ke wuyan shi an gane jama'a da wanda ya daura a jauto da kuma wanda ainihin ya yafa a sama wala tuhannituhu manzon Allah yace kar ku shafa mai turare wa fi riwayatin a wata riwaya wala tutayyibuhu kar ku shafa mishi turare duk ma'ana ɗaya ne ولا تخمروا رأسه كركو لللبي كنشي ولا وجهه هكذا كركو أيني واتو ولا وجهه هكذا كما فسكش إتما كركو لفيتا باع لفي فسكا دم تنم بيش بكتين إحران باع لفي كنشي باع لفي فسكش الهذي سيس سوغن معنى انكار جا كتو كوانا حرام أنا تكنت فيها إلن دقا مدينة zuwa makka galibin tafiyar da rayin lokacin sai ka ji sanyi musamman irin wannan lokacin bana yayi daidai da yanayin da zaka ji hanya tana da sanyi to wannan irin sanyin sanyi ne irin mummunan sanyi da zaka ji din nan ane anan baka da damar ka ce kana cikin tafiya sai ka jawo wannan mayafin naka dan da dama sai ka ga alhazai ana cikin tafiya wani ya ji sanyi yayi sanyi sai mai da mayafin naji sai mai da shi kamar yadda matan al'ada suke daura gani sai haka to idan haka da kuskure kai ko da rashin sani an fahimta to babu komai da zaran an fadakar da kai sai ka ainihin ce idan kuwa da gangan ne to za ka yanka rago ina fata an gane saboda haka sai a kiyaye me aikin hajji idan yayi abu da kuskure ko kuma yayi abu da rashin sani bai sani ba to ana daga mai hanzari yayi me yasa kai ka ba shi bai sani ba ana zaune a abin nan a Amina da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai ga wani sahabi ya sanya alkibashi da ɗan ciki da komai ya shafa turare ya taura rawani Annabi ya ce a kaifa yace hajji ya tawaita kuma ka sa kaza yace yi Annabi ya ce a to cire baka sani da yace sani ba ado ya taho ni sani ba hadisi ne sahihi Imam Nasa'i ya rawaito shi to in mutum bai sani da ba a hukunta shi abin da yasa nake faɗin wannan saboda galibin malaman mu anan ba su san irin wannan fatawar ba duk abin da alhaji ya halin bai sani ba sai su ce zai yanka rago a ganganci shine kadai ake yankawa rago amma mantuwa kuskure rashin sani hujja ce a wurin aikin hajji mutum yana aikin hajji sai ya dauki almakashi yana ta yanke kumba aka ce wani ka manta kana aikin hajji ne sai ya ce subhanallahi wallahi ya manta ba komai ko kuma a bai sani ba ba komai amma ya sani da gangan yake yi to shi ne ya kai ga ainihin yanka rago an fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu kar ku rufe fuskar shi kar kuma ku rufe kanshi wato kar ku rufe kanshi kar ku rufe fuskar shi fa innahu yub'asu yawm al-qiyamati mulabbiya domin za a tashe shi a ranar alkiyama yana talbiya yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak allahu akbar a lokacin da wasu za su tashi fil faza'il akbar a cikin firgici mafi girma wani tashi zai yana ihu in aka tashi kiyama wani zai tashi a firgice amma a wannan lokacin shi talbiya zai ci gaba da yi Allahu akbar ba'ana a bashi ya karasa aikin hajjin shi kenan akhrajahu ash-shaykhani bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi fi sahihayhima a cikin littafan su as-sahihaini wa abu nu'aymin hakanan al-imam abu nu'aymin fil mustakhraj a cikin littafin shi mai suna al-mustakhraj ala sahih al-imam abu nu'aymin yayi littafi ne al-mustakhraj ala sahih
hadisan sahihu muslim ya tattara su gefe guda sai ya cire isnadodin sai nemo nashi isnadodin sai ya ruwaito su da shi malam sai ya ce qafun mecece ma'anar qafun din nan ita ce waraqa wato takadda ta kaza daga takadda ta 135 zuwa takadda ta 140
saboda
a da takadda ake lissafin shi kamar yadda ka san kundi yake kundi irin naka na da gashi haka kamar wannan yanzu sai ka ce takadda ta 1 takadda ta 2 an gane takadda ta 3 to kowace takadda kuma tana da wajihu guda 2 fuska 2 dan haka sai ka ce takadda ta 1 sai ka ce fuska ta 1 alwajhu alawwal wannan kuma alwajhu athani takadda ta 2 sai ka ce alwajhu alawwal wannan athani takadda ta 3 alwajhu alawwal alwajhu athani kowace takadda da fuska ta 1 dan haka in ka zo da baka sa sabun da baka ce safha ba sai dai ka sa qafu dan dai to idan ta zama tana da fuskokin guda biyu ke
idan ko ta zama fuska ɗaya ce take da ita
takaddar ba fuska biyu ba ko kun fahimta to anan shikenan dan akwai inda zaka samu nan ne kawai akwai rubutu amma nan babu rubutu ko kai kakan yi haka zaka akwai wadanda in yi rubutu a wannan shafin idan wannan shafin ya cika in ya juya ba zai anan ba sai rinka yin shafi shafi to dan haka kawai sai a ce takadda ta kaza zuwa ta kaza to shine ya faru anan a zahiri wannan littafin da malam Nasiruddin yake hujja da shi kowanne shafi yana rubuta ne a fuskar takadda ta 1 babu ta 2 din dan haka sai ya ce a duba daga takadda ta 39 zuwa takadda ta 40 ina fatan kun fahimta shaka takadda ta 139 zuwa takadda ta 140 wal baihaqi haka nan al imam al baihaqi ma ya ruwaita wannan hadisi a cikin mujalladi na 3 daga shafi na 390 zuwa 393 sai malam yace walaysati ziyadatu inda al bukhari sai dai kuma karin nan da kaji to babu shi a cikin riwaya bukhari wanda karin shine a can da yake waye yace wala wajhuhu
bari tunda mun sa allo jama'a bari mu yi bayani wato yanda abin yake jama'a
na bari ko ai insha Allah duk da yake nan ya sako ai abin ne wato duba bari mu samu microphone ana ne hakuri ta shi
duba jama'a duba idan kaga malami yana rubutu yana rubutun hadisi yana cikin rubutun hadisi sai kaga yayi haka to duk maganar da ya sa anan wannan wata riwaya ce da wannan na hadisi amma duk maganar da haka take haka aukin yana da kwana haka duk magana da ta ganta a nan ita ziyada ce ziyada ce wannan kuma riwaya ce shi ne babban in ka ga yayi haka to riwaya ce in ka ga yayi haka to ziyada ce yace walaysatu ziyadatu 'inda al-Bukhari wannan karin da yace wala wajhu ha yace to wannan karin ba shi a cikin ainihin wato riwayar Bukhari ina fata an gane
wato na ne sai wadanda mai yawa ba su danji abinda aka yi ba sai su danyi hakuri idan kuka dubi cikin littafin jama'a ku dubi yadda ya kawo hadisin tun farkon shi bainama rajulun waqifun bi arafa iz waqa'a ar-ra'ilatihi fa waqasathu aw qala fa aqasathu an fahimta فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين تكون غسل يجي وفي رواية بينما يفتن وفي رواية إنهم كدوا بإرن يديوا قوس النقوان إرن أي مدورك بينما يجي ولا تحنطوه سيساك يجي وفي رواية تكون غسل يساك أجكي وانا سيكون يجي ولا تخمروا رأسه to da yanzu wala wajhahu sai ya sanya a cikin kausi wanda yake mai kwana sama da kasan shi to wannan ziyada kenan to shine sai ya ce walaysati ziyadatu wannan karin da ka gani babu shi inda al-Bukhari babu shi a wurin littafin Bukhari na fata an gane Allah ya taimaka jama'a kun ji abu na hudu da ake neman kai wa mamaci idan ya rasu kana wurin abu na biyar ha وأن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته إذا متو شي تبين تتبت يا متو تشيكنن سي سو غغغوتا كنفاشي da kuma fitar da shi zuwa ga kabarin shi to anan matsala idza bana mautuhu matsala ce mai muhimmanci wanda a wannan munasaba zan iya cewa wani abun mamaki so da dama ana rufe mutane waɗanda haƙiƙanin al'amari ba mutuwa suka yi haƙiƙatan ba doguwar suna suka yi dan haka malaman hadisi suka zo suke wannan ta'abirin idza bana mautuhu in ya bayyana ya tabbata ya mutu akwai wanda yake yi doguwar suna ta kwana biyu to kun ga kenan ya kamata ya zama muna da mutane waɗanda suka san mutuwa a wannan zamanin su ne likitoci a cikin hadisin Bukhari daga Dattijo Abbas da ya shiga ɗaki inda annabi yake kwance zai da lafiya da ya dubi fuska annabi sai gaisa ya gaishe shi da ya fito sai ya ce wa Aliyu to ka san cikin ku ne Dattijo kuma na kware game da sanin danginmu idan ɗayan mu ya kwanta rashin lafiya annabi dubi fuskar shi in rasuwa zai ce ina ganewa yace na dubi goshin annabi na fahimci cewa rasuwa zai sallallahu alaihi wa sallam sai ci gaba da magana to anan sanin rasuwa gaskiya wani abu ne na wasu mutane na musamman imma waɗanda suka kware saboda gogayya su da abin ko kuma waɗanda suke masana ne shi yasa galibi in aka yi rasuwa a wannan zamanin sai a kira likita akwai na'urorin aunawa da za a tabbatar ya mutu ko bai mutu ba to wannan kabiyar tana da muhimmanci tabbatar da cewa ya rasu tana da matukar muhimmanci wani malami mai suna Muhammad Isa Asho ya rubuta littafi ya sanya wa littafin Al-Hayatul Barzakhiyya rayuwar barzahu a ciki ya kawo waɗannan matsaloli waɗanda suke masu ban mamaki da kuma ban tsoro akan irin yadda ake wa wasu ƙurmusu kawai shikenan sai a ce ai ya mutu sai a je a hada shi a lullube shi a je a rufe shi sai bayyana daga baya ba mutuwa yi ba kenan yanzu da za mu rufewa ne muna gama rufe shi sai kawai sai muka ji kabari na motsi ba watsewa za mu yi ba sai a tsaya a bude a ga yaya me yake faruwa eh a me yake faruwa ko kuma kuna dauke da gawa ko kuna dauke da gawa sai ku ga ji tana motsi sai ku sauke ta
ku duba lafiya haka za ku zama manza za ku zama don kuka gudu mai yiwuwa suma ya dogo suma kun je na motsi kuma kun gudu to yana buƙatar taimakon ku to ya aka yi sai ku tsaya ba abin da za ta yi maka gawar kabari eh kun rike kun je na motsi me yake faruwa haka ghairu ma'hud ku bincika ta yi ya farfado ne wato yakan faru ne jama'a malamin a cikin wannan littafi ya zayyana misalan irin waɗannan duhwa da suka faru saboda haka tabbatar da mutuwa yana da matukar muhimmanci kafin a rufe mutum ina fata an gane Allah ya ce maka tare da cewa na san wannan abu ne mai wahala tane da suke tsoron gawa makara ma wasu suna tsoro makara wani ya ga makara shikenan sai ya tafi yana mafarki Allahu akbar shikenan sai yake cewa an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idha bana mautuhu su gaggauta kimtsa shi da kuma fitar da shi idan mutuwar shi ta bayyana li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an saboda hadisin abu hurairah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ma'anan marfu'an annabi yace asri'u bil jinaza ku gaggauta ku yi saurin fitar da gawa al hadith yace ka karanta hadisin har zuwa karshen shi wa sayati bi tamamihi fil fasl as-sabi' wal 40 yace cikakkiyar riwayar wannan hadisi za ta zo a cikin fasli na 47 bayan da malam ya kawo wannan hadisi ya hujja da shi yake malamin hadisi ne sai ya ga bari ya adalci wannan hadisi ya inganta zamu zo mu samu bayani akan shi amma akwai waɗansu hadisai waɗanda waɗannan hadisai su ba su tabbata ba kuma sun fi fitowa karara akan wannan matsalar sai ce wa fil babi hadisani akharani asrahu min hadha a ƙarƙashin wannan matsalar akwai hadisai guda biyu waɗanda suka fi fitowa karara fiye da wannan da ya hujja da shi walakinnahuma da'ifan sai dai kuma su biyun duk masu rauni ne walidhalika a'radna anhuma dan haka sai muka kauda kai game da waɗannan hadisan amma alhadithul awwal hadisin farko daga ciki وهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه دغا ابن عمر ني دغا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لفظن شي اذا مات احدكم فلا تحبسوه اذا دانكو يا رسول تو ككو تري شي ا جدا واسرعوا به الى قبره كل غغاور كاي شي قبرين شي والنقرا عند راسه بفاتحه البقره وعند رجليه بخاتمتها a karanta farkon bakara a wajen kanshi a wajen kafafuwan shi kuma a karanta ƙarshen bakara farkon bakara sune ayoyi biyar din na farkon suratul bakara alif lam mim ha inda yake cewa ulaika humul muflihuna na fata an gane ƙarshen bakara kuma amanar rasulu ake nufi amanar rasulu na fata an gane kun ji abin da hadisin ke cewa malam yace akhrajahu at-tabarani الامام الطبراني شيني اينين يرويتو وانا حديثي في المعجم الكبير اتكل لتافين شي المعجم الكبير نافاتا انغان انما سيساك تشيوا دوبي يسا لمبا اكو سيساك سا لمبا دريبي دا تمانين سيكو ميسا نيا لمبا ديو ام فهمتا ميكي نسي انا سيكا تشي مجلدي نا اكو نافاتا انغان shafi na 208 to kismi na 2 me yake nufi da kismi na 2 wato littafin in aka buga mujalladi na 1 to madadin a ce juz'i to shi wanda ya aikin ta hakikin littafin ba da juz'i ya kasanta shi ba da aqsam ya mishi to idan ne tahqiqin littafi da aqsam ya mishi to ba za ka ce mujalladi na 2 juz'i na 2 ba a'a sai ka ce mujalladi na 2 ismi to ismi din mimin suke sawa don in an sa qafun za ta koma ma'anar waraka kamar yadda muka gabata a baya ma'ana a cikin mujalladi na 3 shafi na 208 kashi na 2 na wannan mujalladi wal khallal da malam abubakar al khallal almajirin imamu ahmad ne shi ma ya ruwaito wannan hadisi fil qira'ati inda al-qubur a cikin ainihin babin a cikin littafin shi mai suna karatu a inda kaburbuka suke. Gashi nan sai sa qafun ma'ana waraka takarda ta 25 fuskar takarda ta 2 ma'ana wannan kenan kamar yadda muka yi bayani a baya. Min tariqi Yahya ibn Abdullah ibn Dhahak al-Babulutti ta hanyar wani mutum mai suna Yahya dan Abdullah dan Dhahak al-Babulutti haka ake karanta wannan abin nan yace haddathana Ayyub ibn Nuhayk al-Halabi az-Zuhri مولى آل سعد ابن أبي وقاص قال سمعت عطاء ابن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عمر قال فذكره من جد إسناد حديث يكي قلت ما لم ناصر الدين الألباني يكي تشوى وهذا سند ضعيف جدا فأن إسنادي نبي لوني قريد دستي وله علتان يناد إلو لي قدابيو يناد مسألو لي قدابيو الأولى مسألة فرق الباب لتي شوانا باب لتي إنا ضعيف متن ني روني كما قال الحافظ في التقريب كما يدعى الامام الحافظ يفدي ا cikin littafin at-taqrib barin dan yi wani ta'aliki wanda zai zama amsa ga wani malami daga cikin malaman kasar nan da naje gidan shi muke tattauna magana me yuwa wata rana wani tunanin shi yazo ga irin wannan shi littafin taqrib at-tahdhib littafi ne mulakhas daga ainihin littattafan da malamai suka ainihin rubuta. Wannan littafin asalin shi wani babban malami ne wanda ya rubuta littafin Umdatul Ahkam shi ne ya rubuta shi sunan malamin al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rubuta littafi ya sanya wa littafin al-Kamal fi ar-Rijal tarihin mazaje ne waɗanda hadisan suka zo cikin littattafan nan guda 6 Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi da Ibn Majah abin da ya faru daga baya malamai suka yi ta aiki akan littafin su al-Imam al-Mizzi su ainihin Imam az-Zahabi Ibn Hajar malamai mabambanta dai to aikin ƙarshe da aka yi wa wannan littafi shine taqrib at-tahdhib bayan da al-Imam Ibn Hajar ya gama rubuta littafin Tahdhib at-Tahdhib wanda daga jikin wancan na asalin ya yoshi sai kuma ya zo ya sake rereye shi sai ya mai da shi haka Taqrib at-Tahdhib abinda wannan littafin yake nufi wato kamar yadda zaka ga masu walda idan ka je wurin walda ka zaka ga babban injin walda haka ne to amma an kofa ka ta kare a gida sai da an zo da wani dan karami haka ne ko karamin nan kuma zai biya bukata saboda mai bukata ce yar karama ta gaggawa amma yana nufin cewa wanda bata yi ba ta yi amma aikin ne bai kai sai an kai wancan inji babba ba idan malamin hadisi ya zo yana takhriji wato yana son ya gano ya bayyana matsayin hadisi idan abin ana bukatar a yi shi sama-sama ne amma ya tabbata shine sai a duba cikin wannan littafi kai tsaye sai a ga meye matsayin wannan mutum to wannan matsayin sai a hukunta shine abinda malam Nasiruddin al-Albani ya nan baya nufin cewa asalin wannan littafin shine kawai madogara ko kuma shine kadai ya zo da wannan hukuncin zaka duba sauran manyan littafai kamar Ad-Du'afa wal-Matrukin na al-Imam al-Bukhari na al-Imam ad-Darqutni Ad-Du'afa wal-Matrukin na al-Imam an-Nasa'i da sauran manyan littattafai ko kuma littafan malaman da da so gabata duk zaka samu sun yi magana akan wannan to mas'alar da ta taso ita ce shin wannan littafin ra'ayoyin Ibn Hajar ne akan malaman nan masu riwaya ko kuwa sakamakon tattaruwar ra'ayoyin malamai ne ya tace ya kawo nan ingantacciyar magana ita ce ra'ayoyin malamai ne da ya tace ya kawo anan ba wai nashi ra'ayin bane anan a ƙarƙashin wannan ashe maganganun da ke cikin wannan littafin khulasa ce tacewar maganganu ne na ainihin malamai da so gabata to wannan littafin dukkan malaman hadisi na duniya suna amfani da shi tun daga sanda Ibn Hajar ya rubuta shi daga cikin waɗanda suka fi amfanuwa da wannan littafin bayan rubuta shi in kana yawan karance-karance shine al-Imamu Ash-Shawkani a cikin littafin Nailul Awtar. Wannan littafin madogara ce, sai dai an samu wasu su Shu'aib al-Arnaut da suke ganin ɗaya ra'ayin shine wannan littafin ba madogara ba ce, sai dai ra'ayoyin Ibn Hajar ne. Dan haka suka zo suka yi tahrir, suka ce ba zai su tace littafin. Malamai su ma suka nuna ba daidai suka yi. Na ji gidan wani malami ne a ƙasar nan wanda asali ya yi karatun hadisi, dattijo ne sosai, shine Sheikh Sharif Sali. Muna tattaunawa sai yake cewa ai kaga takwaranka idan ya tashi fitar da takhrijin hadisi madogara shi kawai shine taqrib. Abin da yake nufi da takwarana shine Malam Nasiruddin Al-Albani. Sai nace mishi ba haka bane. Sai nace yana hujja da taqrib ne idan bukata ta kama ta gaggawa. Shi yasa ne muku misali da karamin injin walda a dasu. Nace kuma wannan dukkan malamai haka suke yi. Nace kuma kai kanka akwai littafanka da na karanta tun ina yaro karami, kai kanka kai ma kana irin wannan. Daga ciki akwai Tarihu Daulati Kanin Borno, daga ciki akwai At-Takfir. Sai kyalkyale da dariya yace Mala Albani kenan, sai ka sani. Ya rubuta littafai tun 1979, ɗayan kuma ya rubuta shi tun wajen 1982. Wannan littafan a shagon shi da ke Hausari a Maiduguri na je na siyo su kusan shekara 30 da so gabata. A cikin waɗannan tafan shi kanshi yakan fitar da hukunce-hukunce kai tsaye daga wannan, saboda abu ne wanda yake duk duniyar ilimin hadisi ana haka. Kuma ba don wai abin da ke cikin wannan littafin ba daidai ba ne, sai don a'a bukata ce ta gaggawa ta kama. Madadin a ce sai an tafi littafin Tahzibut Tahzib, ko littafin Tahzibul Kamal, ko Tazhibut Tahzib, ko makamantan haka, sai malamai kawai yana cikin takhriji sai ya duba, sai ga wannan ya duba shi kenan, sai ga Ali ibn Salim ibn Shawwal, sai ce da'ifun min as-sabi'a, shi kenan sai ce wannan mutum mai rauni ne. Wanda in ka dauki tarihin wannan mutumin a cikin littafin takribu da Tahzibut Tahzib ko Tahzibul Kamal ko Tazhibul Kamal, za ka iya awa ɗaya ko awa biyu kana karatu. To amma ka zo yanzu cikin minti ɗaya ko sakon ka za ka gani shi ke. Saboda haka gaskiya kuskure ne ga tunanin cewa wai Nasiruddin Al-Albani duk takhrijat ɗin shi kawai ya dogara ne da littafin taqrib. A'a, littafin taqrib bayan ka karanci manyan littattafai na tarihin malamai shine in bukata ta kama sai ka ce to gashi cikin gaggawa gashi. Dan haka galibi malaman hadisi har yawo sukan yi da shi. Tafiya ta kama sai saka shi a jaka, da zaran wani ya yi kaza kaza kawai shi kenan sai ce kaza. Yanzu jiya nan muna cikin karatu ne, sai wani turo tambaya daga Damaturu, abokina ne, yana cewa ina gaskiyar inganci ko rashin ingancin hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya mutu bai gushe ba yana yin al-qunuti a sallar asuba? Sai ne marmaza, sai ne mishi tat cewa hadisin bai tabbata ba. Darqutni ne ya fitar da shi daga Anas ta hanyar Abu Ja'far ar-Razi, kuma hadisi ainihin Abu Ja'far ar-Razi munkar ne, duba littafin taqrib, shikenan. Na fata an gane. To abu ne kamar dictionary ne na malaman hadisi, wato shine abin da kai tsaye da ka duba sunan wanda kake nema zaka ga Jarram al-Kufi majhul, shikenan. Ko kun fahimta? Yau wato amma in ka dauko dan can manya, to sai an yi dogon tarihi sannan zaka ji an zo ga hukuncin. Na fata an gane. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Dan haka kun ji illa ta farko ta wannan hadisin, shi albabu mutti din nan da'ifi ne. Sannan as-saniya illa ta biyu shaykhuhu Ayyub ibn Nuhayk. Ayyub dan Nuhayk malamin shi kuma Ayyub dan Nuhayk din nan, fa innahu ashaddu da'afan minhu, ya fi almajirin nashi rauni. Da'afahu Abu Hatim, Abu Hatim ar-Razi ya raunata shi, wa ghayruhu da shi da wani shi. duk sanda kake karatu in kaji an ce Abu Hatim ya raunata wani ko ya ce wani mutumin kirki ne, tafi littafin dan shi Abdurrahman dattijo ne ya je yo karatu jama'a amma bai dawo garin su ba sai bayan ya gama tsufa ya gaji, sai zaunar da dan shi sai ya mishi imla'in ilimi. Allahu akbar. In kana karanta tarihin shi ya je ya rubuto littattafai da yawa ya zubo a buhu, amma ya raunatu ya tsufa, ya ce sai jirgin ruwa sai ya kife da su, sai da jirgin ruwan ya kife ya ce sai ya ainihin rike buhun haka sama yana dagawa shi ne buhun ya tsira, ya ce fabada'atu abtahilu ila Allah, sai na rinka roƙon Allah ina cewa ya Allah don girman Allah ka sare min tafannan kaiwa Abdurrahman. Allah ku yi shi addu'a shi shine da yazo ya zaunar da dan ya karantar da shi, shine dan ya rubuta littafin Al-Jarh wa Ta'dil mujalladi 9. Allahu akbar, Allahu akbar, mujalladi 9 ba abin da ke cikin littafin sai dai ce qala abi babana yace sa'altu abina tambayi babana, babana yace kaza, sannan yazo ya sake rubuta littafin Al-Ilal, dukkan ilimin da Abdurrahman yake ruwaitowa daga mahaifin shi sai ta kure ne lokacin sai ya tambayi Abu Zur'atar Razi. Na fata an gane. To Abu Hatim ya rana ta wannan hadisi, dan hakan kana son ganin bayanin sai ka karanta wannan littafin. Wa qala al-Azdi, al-Imam al-Azdi yace matrukun, shi wannan Ayyub dan Nuhayk din nan kaji matruk ne, in suka ce matruk wato raunin yayi tsanani fiye da a ce da'if, wato abin ayi watsi da shi ne kar ma a saurare shi. Wa qala Abu Zur'a, Abu Zur'a yace munkarul hadith, munkarul hadith matruk da'ifun jiddan duk ma'anar su daya. Wa saqa lahu al-Hafiz fi al-lisan hadithan akhar, yace al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya koro wani hadisin a cikin littafin al-lisan. Me yake nufi da al-lisan? Lisan al-mizan. Idan ka ji malamin hadisi yana magana yace duba lisan, to yana nufin lisan al-mizan. Idan malamin lugha na magana yace duba lisan, yana nufin lisan al-arab. Ina fata an gane. Hadisan akhar, Ibn Hajar ya kawo wani hadisin daban na wannan mutumin, zahirin nakara, wanda yake zahirin nakara wato kasantuwar ba daidai ba ta bayyana a ciki. Min tariqi Yahya ibn Abdullah, ta hanyar Yahya dan Abdullah, yace haddathana Ayyub an mujahidin an ibn Umar marfu'an thumma qala, sa'annan sai shi Ibn Hajar kuma ya sake cewa wa Yahya da'ifun, shi Yahya din nan mutum ne mai rauni, lakinnahu la yahtamilu hadha, sai dai kuma baya ainihin wato daukar wannan hadisin, wato wannan isnadin bai dace da shi ba, amma mutum ne mai rauni. Abin da yake magana shine yana son ya kawo nakara ne dangane da riwayar Ayyuba dan Nuhayk, sai kwararo wani isnadi, da kwararo isnadin sai yace to kaga wannan ainihin wato isnadin da ka ji shi to isnadi ne mai rauni saboda ainihin Yahaya da ke ciki, yace sai dai kuma baya ainihin wato daukar irin wannan hukuncin kadai, shine mai hadisin ba zai dauki rauni kadai ba saboda baya hayan ne kadai a ciki ba, akwai Ayyuba dan Nuhayk, shi kuma munkar ne, ma'ana ga munkar a cikin riwaya ga kuma da'if, sai magana akan da'ifin sai ce to kakka tsammaci cewa hadisin iya kashe da'ifi kawai saboda akwai wani kuma wanda yake munkari ne. Sai Malam Nasiruddin Al-Albani yake cewa fa idza arafta hadha, to in ka ji wannan magana da kyau ka santa ko, yanzu ka ji Ibn Hajar da kanshi ka ji abin da yake, sai yace to fal ajabu min al-Hafiz, abun mamaki kuma shi Ibn Hajar din haythu qala fil fath, da yazo cikin Fathul Bari sharhin Bukhari mujalladi na 3 shafi na 143 fi hadisi Tabarani hadha, game da wannan hadisin na Tabarani din nan da shi da kanshi yace mai rauni ne fa, eh ga kuma matsayin wanda ya ruwaito, sai yace isnaduhu hasanun, isnadin shi mai kyau ne, kaga yayi mai kenan tibka da warwara. Asalin abin da zai bayyana tibka da warwara shi, idan malamin hadisi yayi magana a can idan ya dawo min ya sake irin wannan magana sai ta saba wa juna to sai marmaza ya bayani yace jama'a da na raunata wannan hadisin amma yanzu na gano cewa ba mai rauni bane to yanzu an san magana daya ce yake akai amma can ya ce ba'ifi dan kuma ya zo ya ce Hassan bai yi bayani ba ai kun ga dole a ce dukka da aurora ta faru sai ya ce wa naqalahu anhu ash-shawkani fi nailil awtar shawkani kuma ya dauko wannan magana daga ibnu hajar ya kawo ta cikin nailil awtar shi ma mujalladi na 3 shafi na 309 wa aqarrahu kuma ya tabbatar da ita mai albani yake nufi da ya tabbatar da ita yi fatawa da ita ya shuru akanta daga sai albani ya sa alaman motsin rai wato bai yadda da maganar ba wa ammal haisami shi kuwa malam haisami fa faqala fil majma sai fadi a cikin littafin shi majma'uz zawaid wa mabdu fawaid a mujalladi na 3 shafi na 44 yace rawahu at-tabarani fil kabir al-imam at-tabarani ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-kabir wa fihi yahya ibn abdullah a cikin ainihin isnadin akwai yahya dan abdullah al-babu litti wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni wafatahu fihi wafatahu anna fihi ayyub ibn nuhayk sai malam albani yake cewa abin da ya kubu cewa imam at-tabarani abin da ya kubu cewa al-imam al-haythami shine ya hukunta hadisin da yahya din nan amma sai ya manta akwai ayyub dan nuhayk wa huwa sharrun minhu ya fi shi sharri kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata ma'ana in ya raunata hadisi saboda yahya ibn abdullah al-babu litti to ga wanda ya ce yahya din rauni shine ayyub dan nuhayk fa huwa aula bi an yudha'af al-hadith bi sababihi na fata an gane to jama'a kun ji hadisi na biyu annan malam nasiruddin al-albani yana nuna maka bi in aka dauki gawa ko in aka rasu to ai marmaza a kimta wannan mamaci a kai shi sai kawo hadisi da ya tabbata sai ce to amma an samu wasu hadisi guda biyu wadanda ba su tabbata ba ka ji bayanin na farko ka ji yadda akai to kuma dan kada ka ce a to yaya albani ya faɗi kaza amma ibnu hajar da shaukani ga abin da suka faɗi to daga cikin yadda nasiruddin al-albani yake takhrijin shi shine sai ya koma ya lalubo wadanda malamai ne kuma suka yi magana wanda wannan magana ta zama sabanin tashi sai ya dubi maganar in ya gamsu da ita sai ya janye tashi in bai gamsu ba fa sai ya kawo ta sai ya nakadinta yanzu wannan magana yayin nakadinta a fakaice da yake cewa abin mamaki ibnu hajar ya ce kaza kuma ya sake komawa can ya ce kaza haka yake faru kowa yana iya faruwa amma daga cikin misalan da zan iya tunawa na ibnu hajar wanda kowa zai iya fahimta gashi nan a bulugul mara idan ka dauki bulugul mara hadisan da ke cewa in an daga hannaye da addu'a ana addu'a idza sa'altum allaha fas'aluhu bi butun kufikum fa la tas'aluhu bi zuhuriha in za ku roki Allah da cikin tafi kar ku sa bayan tafi wannan hadisin sahihi ne al-imam abu dauda ya ruwaito shi tirmidhi ma ya ruwaito shi to amma a cikin wata riwaya ta abu dauda da tirmidhi banda wannan sai kuma aka samu karin cewa fa idza faragtum in kun gama addu'a famsahu bi hawjuhakum sai ku shafa a fuskarku waɗannan riwayoyin ibnu hajar da kanshi da ya kawo malaman da suka ruwaito su a nan cikin takarib sai nuna cewa masu rauni ne ba a karɓar riwaya a hannunsu amma da yake cikin bulugul maram kuma sai ya ce wannan riwayar in aka hada ta da ƴan'uwarta to za ta iya zama hasan ya za ta iya zama hasan abu dauda sai ya bada amsa da ya kawo wancan riwayar mai rauni ya sake kawo ɗayan mai rauni ya sake kawo ta ukunsu mai rauni sai ya ce waɗannan riwayoyi da ke cewa in an gama addu'a a shafa wa fuska sai ya ce dukkaninsu riwayoyi ne masu rauni kuma in aka hada su da junansu to ƙara rusa juna suke ba gina juna suke ba shine abin da wannan maganar take nufi shine wasu da aka ce in an hada riwayoyi da yawa suna zama da hadisi ya zama hasan ba su fahimci ka'idar ba ka'idar ba ka'ida ce mutarada ba ka'ida ce tabbatacciya haka ba cewa in hadisi ɗaya yana da hanyoyi da yawa to zai yi kyau ko zai inganci a hanyoyin sai in sun zama ba masu rauni ba ne kwarai da gaske amma in ya zama kowace hanya ita da kanta rauninta rauni ne da ya kashe ta a irin wannan halin in ka hada su da juna malamai sai su ce to kaga wannan ya tabbatar da mutuwarsu shine me wane ya tintibe wane kuma yana da kurji wane kuma hannun shi ya buge yanzu waɗannan mutanen in ka ce musu su ruga da gudu ga wani can ya fada ruwa turo shi rafiya ba wannan ce shi wannan amma kafan da ya rakan dan haka malamai suka ce mata ba'ifa da wanda suka ce mata munkar da wanda suka ce mata ba'ifun jiddan ko maudu idan ka hada waɗannan wuri daya to suna kashe hadisin hadisan da ke magana shafar fuska da addu'a Abu Dauda da Baihaqi da Tirmidhi sun ruwaito su amma daya riwayar wanda ya ruwaito ta munkari ne daya ba'ifun jiddan dayar kuma muttaham daya mai rauni kwarai da gaske daya munkar abu ne wanda an kyamace shi wato kalma ce ta malaman hadisi daya kuma ma ana tuhumar shi da ƙarya to waɗannan uku in ka hada su ba sa taimakawa hadisi sai dai su ruguza shi a ƙarƙashin wannan jama'a gaskiya wannan abun shine irin haka ya faru Ibn Hajar a can gashi ya faɗi matsayin waɗannan mutane amma kuma anan gashi ya ce isnaduhu hasanun shine sai malai ya ce to wannan abun mamaki ne Allah madaukakin sarki ya taimaka to insha Allah ta'ala ina ga anan ya kamata a kwana sai an zo karatu na gaba sai a tashi inda ya ce wa ammal hadisi sani insha Allah muna fatan jama'a su dan saurara insha Allah ta'ala akwai ɗan wasu takaitattun bayanai waɗanda za mu gabatar insha Allah kasantuwar yadda sallah ta kuso ta kusanto da gaskiya saboda Allah na ce to ko da ranar sallah ba a yi karatun nan na asuba amma ganin jama'a kowa ya shirya ragon layyar shi ya wanke rigar shi ya samu yan shinkafin shi ya tattala za mu tsaye da karatun zuwa gobe insha Allah ta'ala don haka a yau ga wannan karatu mun yi na ahkamul jana'iz a gobe insha Allah ta'ala sai mu ainihin zo sai mu karatun littafin dan fodiyo don haka wannan karatun littafin wasiqatul ikhwan to shikenan asabar da lahadi sai kuma aje ayi rubuntsumin sallah insha Allah ina fata an gane a gobe za mu fadi lokacin da kuma za a dawo insha Allah ta'ala daga karatu musamman na magariba bayani na biyu shine ayi hakuri kwana biyu da ta wuce ba mu yi karatu da magariba ba mun samu kanmu ne a halin gajiya da kuma kayaniyar daukan dalibai wanda yake bai wuce zuwa shekaran jiya ne aka kammala haka ba saboda haka muka ainihin tsaye da karatu ba a yi jiya ba ba a yi kuma shekaran jiya ba in Allah ya so yau tsakanin magariba da isha za mu yi tafsirin alqur'ani mai girma sai za mu tashi daidai tafsirin wata aya ce wadda tana da buƙatar za mu tattauna wasu hukunce-hukunce daga cikin tafsirin Qurtubi don haka za mu yi photostat na wannan wurin domin waɗanda suke buƙata waje su sai photostat ɗin sai su zo ina karantawa su kuma suna bi wannan zai fi insha Allah ta'ala hukunce-hukunce ne al-Imam al-Qurtubi zai fitar mana dangane da abubuwan da suka shafi sallar jam'i da sauran abubuwa a cikin nan tafsirin suratul baqara insha Allah wato start din nan ba zai wuce naira 50 zuwa naira 100 ba gaya shi kenan insha Allah wannan ita ce ainihin sanarwa ta biyu sanarwa ta uku daliban darul hadith wadanda suke ajin Umar da ɗan ajin Usman karatunsu ya zama da daddare gaba daya daga ƙarfe 9 na dare zuwa ƙarfe 10 na dare a ranakun litinin talata laraba kwanaki uku amma kasantuwa an samu matsaloli cikin wannan makon mun aje cewa in Allah ya so za a yi karatun a yau alhamis da gobe juma'a ma'ana idan muka tashi karatun tafsiri da muka ce za mu yi a yau ƙarfe 8 da rabi ko 8 da kwata to ƙarfe 9 daidai za a yi musu wannan karatu karatu ne na aji saboda haka duk ɗalibin da ya san yana ajin Umar da ɗalibin da ya san yana ajin Uthman to karatunsu ya dawo wannan ainihin lokacin ko kuma afwan Usman da Abu Huraira ajin Usman da ajin Abu Huraira, duk wanda ya san yana waɗannan azuzuwan to sai ya ainihin yi kokari yazo. Rawa ta canza dan haka kida ya canza dan haka rawa ta canza. Waɗannan karatutukan da ake na Darul Hadisi jama'a yau shekara 21 da fara su a muciya. A wancan lokaci muna ta alƙawarin cewa ran da Allah ya taimake mu muka tare a makarantar mu. Da tsare-tsaren. Tunda aka tare a wurin nan jama'a ranar 1 ga watan Ramadan na bana, wanda ta daidai da 1 ga watan Agusta din nan dai na bana. Karatutukan ba su kankama an fara su a yadda aka tsara su ba sai shekaran jiya Litinin. Don haka duk wata doka da wani ɗan Darul Hadisi ya santa, ana cewa kada ka yi latti, kada ka zo ba littafi, kada ka zo ko kada ka ƙi zuwa. Waɗannan dokokin sun dawo suna aiki. Don haka shawarar da nake bayarwa ga duk wanda ya san ɗalibin makarantar nan ne, ita makaranta ba kungiya ba ce, yadda in ka zo ka rubuta sunanka kawai kai ka zama ɗan kungiya, ba kuma jam'iyyar siyasa ba ce. Makaranta, halartar karatun makarantar shi ne kasantuwarka ɗan makaranta. A jiya a gaban ɗaliban nan akwai wanda muka buga wa waya, ina ce mishi ka san cewa yau watan ka tara baka zo makaranta ba, sai ya ce eh. Wata tara bai zo makaranta ba, amma sai na faɗi cewa na saka yani watan shi 17 bai zo makaranta ba. Jama'a, mutumin da ya wata 17 bai zo makaranta ba, a irin yadda muke da'awa, a irin yadda jama'a suka ɗauke mu, a irin yadda ɗaliban nan suke zuwa su kuma su gabatar da kansu a jama'a, yanzu tsakani da Allah me yake cewa mutane shi ɗalibin albani ne, shi ɗan Darul Hadisi ne? To ana nan ana ta karatun Darul Hadisi ɗin, ana ta karatun albani ɗin bai sani ba, kenan me yake ƙararwa? Da wannan ne za ku gane irin yadda a tsawon shekarun nan aka yi ta samun matsalolin da wasu ba su fahimci mecece da'awar ba, saboda wani ne ya kai musu ita anguwar, shi kuma bai tsaya ya fahimci menene asalin da'awar ba. Sakamakon haka dole ne sai mutanen anguwar su gaza fahimtar me da'awar take cewa. A ƙarƙashin haka, wanda duk ya san cewa yana ajin Uthman da ajin Abu Huraira, to ya sani cewa gaskiya karatu ya dawo ƙarfe 9 na dare. Kuma wannan ba sabon abu bane a Darul Hadis, dama da haka ta fara. Asali mun fara karatu a Darul Hadis ne ƙarfe 8 na dare. Irin wannan lokacin za ka yi mamaki ikon Allah, irin wannan lokacin da magariba take yi da wuri shine a cikin watan Septemba a 1990, a lokacin za a yi sallar isha ƙarfe 7 da kwata, sai muka ce to za a fara karatu ƙarfe 8 daidai, a tashi ƙarfe 10, kaga awa 2. To kaga in aka ce yanzu ka zo ƙarfe 9, a tashi ƙarfe 10, kaga ba a saba asalin lokaci ba, hasali ma ragewa akai. To don haka hakikanin al'amari, alakar ita makarantar da duk wani ɗalibin makaranta shine zuwa makaranta. Idan baya zuwa makaranta shi ba ɗalibin makarantar bane, domin karatun makarantar shine makarantar, ba kawai kasantuwar yayin rijista da makarantar ba. Don haka muka hukunta cewa kullum aka kira suna, wanda duk bai zo ba sai a share sunan shi, wanda duk bai zo ba sai a share sunan shi, sai a yi printing sunayen waɗanda suka zo, su ma waɗanda ba zo ba sai a sake. Don haka sai a waye gari ajin da yake da mutum 70 na boge, sai a samu mutane 18 na gaskiya. Don aka karantar da 18 nan sun isa su je su isar da da'awar, domin so ake yi koyi ka koyar. A daidai lokacin da zai zama an tara mutum 70 a register, amma a hakika mutum 10 ne suke zuwa, kun ga muna yaudara kanmu. Idan yan jarida sun zo mu ce musu muna da mutum 500 a makaranta, a hali duka mutum 50 ne waɗanda suke zuwa. to amma matsalar ita ce fa sauran 450 din nan suna can gari ana ta rikici da su a masallatan su da sunan cewa su ne almajiran albani to abin da zaka ce amma ga asalin karatun nan ana yi ba su zo karatun ba kenan ka ga wannan rikicin da suke yi suna yi ne na bacin suna gare mu to shi yasa nan gaba daga cikin hikimomin da zamu in muka share sunayen mutane sai mu manna a anguwanni da kuma masallatai cewa duk waɗannan da kuka gani to ba ɗaliban makarantar nan bane in gaskiya ne saboda haka mutanen anguwar ko masallacin in suka so sai su cire takardar sai kowa ya photo star sai ya aje wane eh kane mana hayaniya kai dan makarantar albani ne gashi ƙarya ne kai dan jabuli gashi muna da takarda gashi ga lamba waya makaranta an yi shakka a buga wannan shine abin da ya cancanta jama'a domin in ba haka ba jama'a a ce makaranta an gina ta irin wannan tsakani da Allah amma ba za a samu suwane ne ɗaliban da takamaimai su ne aka san cewa yau su aka karantar gobe su ne za a karantar GB su aka karantar gata su za a karantar